الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب السابع في أن القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقد تقدم أن جماع أمراض القلب هي أمراض الشبهات والشهوات، والقرآن شفاء للنوعين. ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل، فتزول أمراض الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك، بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه. وليس تحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين والآيات على المطالب العالية من التوحيد وإثبات الصفات وإثبات المعاد والنبوات ورد النحل الباطلة والآراء الفاسدة مثل القرآن، فإنه كفيل بذلك كله، متضمن له على أتم الوجوه وأحسنها وأقربها إلى العقول وأفصحها بيانا، فهو الشفاء على الحقيقة من أدواء الشبه والشكوك. ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه، فمن رزقه الله ذلك أبصر الحق والباطل عيانا بقلبه كما يرى الليل والنهار، وعلم أن ما عداه من كتب الناس وآرائهم ومعقولاتهم بين علوم لا ثقة بها، وإنما هي آراء وتقليد، وبين ظنون كاذبة لا تغني من الحق شيئا، وبين أمور صحيحة لا منفعة للقلب فيها، وبين علوم صحيحة قد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وأحسن ما
فينتقى إن كان هكذا المكتوب.
نعم. ولا سمين فينتقى. وأحسن ما عند المتكلمين وغيرهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد، كما قيل: لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر لا المغني ولا العمد، يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد.
الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول أعلم لك يسري ورم أن سفيا تأسأل لهدي أشرن دهدو gawatan jumada al-ula a shekara ta 1439 hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, inda shine 11 ga watan biyu a shekara ta 2018 al-lisafin miladiyya. Darasin mu na 45 kenan. Zamu fara insha Allah karatun littafin Ighathatul Lahfan fi Masayid Ash-Shaytan namalin ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala. Kuma yadda muka ji malai ya karanta mana, yau zamu tashi sabon babi, wato al-babu as-sabi', babi na 7, wanda shi ma duka dai muqaddima muke har yanzu a littafin, mana babu bi babi babi waɗannan har zuwa na 12. Kuma yadda malami ya ambata, duka shimfiɗa ce na abin da zai zo babi na ƙarshe. Al-babu as-sabi' fi anna al-qur'ana, wanda zai magana akan cewa al-qur'ani mutadamminun li adwiyati al-qalbi, ya kunshi magunguna na zuciya, a abin cututtuka na zuciya, wa ilajihi, da kuma magungunan da za su magance dukan waɗannan cututtuka. Min jami'i amradihi, kun ce adwiya din dai wa ilaji din abu da yake faɗa. ma'ana shi alqur'ani ya kunshi maganin kowace irin cuta da take kunshi a zuciyar mutum da adwiya din da ilaji ma'ana su daya akwai da'i daban dawa'i kuma daban in an ce da'i cuta dawa'i kuma shine magani jam'in dawa'i shine adwiya kuma shine dai har yanzu ilaji ilaji kamar kace treatment ko yawa shi kuma ainihin dawa'in shine maganin da za a sha musan magani kuma dama yakan zama musakkinan waye kuma yana zama ilaji maka kan samu wani maganin yana zama mai dan sassauta ciwo ne wani kuma mai bada treatment ne gaba daya yawa to duka dai waɗannan abubuwa Qur'ani ya kunshe su na dukkan wata cuta da ta shafi zuciya ya fara da aya ta alqur'ani yace qala Allahu ta'ala Allah madaukaki yace ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur ya ku mutane lalle haqiqa wani wa'azi yazo muku min rabbikum daga ubangijinku kuma har yanzu waraka daga abin da ke cikin kiraza shi ma tazo ita ma tazo muku ma'ana waraka da za ta warware muku dukkan abin da ya dame ku a cikin zukatanku to tazo muku daga Ubangiji a ina a cikin wannan alqur'ani din da ka alqur'ani ya kunshi duk wani wa'azi da za a yi wa mutum na gargadi ya kintsu ya gyaru ya canza haka nan kuma alqur'ani ya kunshi magani na cututtukan da suke cikin zuciya mun yi magana a can ɗaya daga cikin babobin da suka gabata cewa cututtukan da ake magana a wannan littafi ana magana ne akan cututtukan da za su hana shiga aljanna cututtukan da za su hana yaqini cututtukan da za su sa mutum ya rakana zuwa ga duniya ba cututtukan da za ka je gun likita a auna a ba da magani na waje ba ana zancen cututtukan addini cututtukan da za su lalata maka addininka wajen alakarka da Allah ta ɓaci to kun ga ko wannan ba za a samu maganin su ba sai daga wahayi domin zuciya mahaliccinta shi yafi kowa saninta amma abin da ya shafi waje za ga ciwo ne kaji sakamakon ko faduwa hatsari ko kuma ciwo ne na wata tsoka da ta bayyana a waje ko kuma ta boyu a ciki to gurgurdan ilimin likita gurgurdan sanin yadda zai maka maganin wannan saboda ya shafi jikin ne hatta ita zuciyar tana samun ciwo amma ciwon waje ba ciwon da yake yawo a cikin fikirarka ba to ciwon da yake yawo a cikin fikira shi muke magana akan wannan kuma shine magungunan sa za a ci wa qala hayya zu Allah madauke yana cewa wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin kuma muna saukarwa na daga alqur'ani wannan min da take nan ba ta ibtida'i bace ba kuma tabi'idiyya bace amma min ce ta bayanin istigraqin komai da ta shafa ma'ana wa nunazzilu alqur'ana bi an yakuna shifaa'an wa rahmatan abinda ake nufi kenan muna saukarwa da alqur'ani dan ya zama waraka da kuma rahama domin a gujewa fahimtar daga wannan aya kada mutum ya fahimci cewa abinda ake nufi a cikin alqur'ani akwai wasu ayoyi waraka ne wasu ayoyin ba waraka bane an gane yau don haka min din nan ba ta tabi'idiyya bace li bayanin jinsi ta bayanin jinsi ne tayi wannan ina ji mun taba zancen wa qad taqaddama ya gabata har yanzu an yi magana anna jima'a amradi alqalbi hiya amradu ash-shubuhati wash-shahawat kuma ya gabata har yanzu dai mallam ya yi magana a wannan littafi cewa matattara ko abin da ya tara gaba ɗaya cututtukan zuciya su ne cututtuka guda biyu duk wata cuta in dai ta shafi zuciya to tana komawa ne zuwa ga ɗayan waɗannan cututtuka guda biyu shine abin da ake ce ma ash-shubuhat da kuma ash-shahawat ash-shubuhat kamar yadda kwayar cuta take kai hari ga wani bangare na jiki ta lalata shi, akan samu kansa ai a jiki ko sai ta lalata bangaren da ta taba, ko a koda, ko a cikin ciki, ko a ina ne dai ana samu abinda ake ce ma daji inji Bahaushe. To irin yadda wannan kwayar cuta take lalata bangarorin jiki, to kwayar shubuha kuma kamar wani wata kwayar cuta ce, ita ma wani virus ne da ita kuma take lalata ba tsokar zuciya ba, a'a tana lalata tasawuri da ilimi da imani a jikin mutum ko a tunanin mutum. Duk abin da zai lalata maka ba wai tsokar zuciyar ba, ba kwakwalwarka tsokarta ba, ina nufin abin da yake Allah mulki ya halitta zahiran, a'a wannan tunanin naka da imaninka ya kawo maka duk kishiyar abin da ake so ka samu dangane da iliminka da fahimta da idraki da yadda kake gane abubuwa. Ma'ana duk cutar da take da alaka da rashin fahimta, rashin yaqini, munafinci, riya, hasada, duk waɗannan cututtukan ai kuga suna hana ka kyakkyawan tsagwaron imani. In akwai munafinci babu ikhlasi, ko hakanan akwai kokonto to babu yaqini. To duk abin da zai hana ka, kun ga in kun lura, munafinci ma'anarsa shine bayyana abu mai kyau da boye mummuna, ko ba haka bane? To wannan cuta ce a zuciya, ta yadda mutum yana mu'amala da ubangijinsa kamar yadda yake mu'amala da mutum. Mutum dan uwanka zaka iya boye masa wani abu, sai ka nuna masa cewa ga abin da kake tare da shi alhali a zuciyarka, shi bai san abin da kake tare da shi na hakika ba. Ubangiji fa za ka iya boye masa wannan? Ba za ka iya boyewa ba. Amma sai ka samu mutum saboda rashin yaqininsa dangane da Allah da rashin sanin Allah din kansa, sai ya zama yana nuna kamar yana boyewa Allah din wani abu a zuciyarsa, Allah kuma ya riga ya san abin da ke cikin zuciyarsa. Mun sani dai cewa asali mai munafinci mutane yake wa, to amma tunda abin da zasa ya shafi addini, ya shafi aqidarsa, shi a kashin kansa ya san Allah subhanahu wataala, ya san hakikanin zuciyarsa, amma yana yi wa Allah irin wannan abin. Tunda Allah ya bada labari yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, da haka wa mu'amalar da suke tasu mafi munin bangaren ta shine wanda ya shafi Ubangiji subhanahu wataala, suna zaton kamar baya sanin abin da yake cikin zukatansu. Koko babu cuta a zuciyar mutum irin ya zaci, irin mutumin da zai zaci cewa mahallicinsa bai san abin da ya kullata a zuciyarsa ba. Haka nan kokonto, mutum ya samu kokonto akan rukunin imani, shin Allah din ma akwai shi, shin ya abubuwan nan suke gudana me asalin wannan halittar, kamar irin tambayoyin da waɗanda ba su yarda da Allah ba suke jefawa na kokonto a zukatan mutane. Kun ce Allah ya halicci sama ya halicci ƙasa, to shi Allah ma ya halicce shi. Su ba sa damuwa su faɗi wannan saboda su ba su yarda ba. Sai ga mutum ya rikice ya ruɗe. Wani malami yana ba da labarin ya tattauna da wani saurayi akan wannan. Shi saurayin irin masu kishin addinin nan ne, amma kuma bai yi karatu da yawa ba, sai haɗu da irin waɗannan masu inkarin samuwar Allah a ƙasashen Turai, suna tattaunawa, shi kuma yana karewa, ai kun ce kaza, ai a Ƙur'ani an ce kaza, ai kun ce kaza, sai yana ta karewa. Sai wani tsoho a cikinsu yake cewa, to kun ce Allah ya halicci sama ya halicce mu ya halicci kowa da kowa, shi kuma ya halicce shi, kawai bawan Allah ne, sai shubuha ta rikice da shi, sai ya dawo a rikice. Sai da samu wannan malamin suka tattauna, ya kawo masa alwujuhul aqliya walwujuhul shar'iyya da suke isbatin wannan, ya gamsar da shi, ya masa maganin wannan shubuha. In kun tuna wani lokaci mun taɓa tattauna akan abin da ya shafi ita kanta shubuha da sharrin da ke cikinta a farkon karatun wannan littafi naji, da maganganun da magabata as-salafu salih suka yi na tsoratarwa ga mutum ya zauna ya saurari shubuhar masu shubuha. Duk mutumin da yake tafid da wata aqida marar kyau kada ka zauna ka saurare shi muddin ba kada isasshen karatu gamsasshiyar fahimta cikakken yaqinin da zai maka maganin shubuhuhi na abin da ke tare da su dan ka kiyaye wannan abu kar ka ce a'a mun riga mun fahimci komai meye kuma ba abin da za a layance mana a'a akwai abubuwan da ka yadda da su ne saboda an koyar da kai wani abun sama-sama an koyar maka sauran kuma ka gamsu saboda malamin ka haka yace amma kai din ba ka da isassun dalilan da zaka iya kare kanka da za a tsitsiye ka akan wannan matsalar din ko da jimi yana da irin wannan abu ai ko ba shi da shi a ce akwai matsalolin da mun yadda da su ne saboda an koyar da mu mun yadda da masu koya mana amma ba kowa daga cikin mu yake da cikakken dalilin da zai iya kare su ba akwai ko babu yawa to duk abin da zai maka maganin waɗannan shine ake kira a nan wurin cewa waɗannan a bangaren abin da ake kira shubuha suke cuta ce sunanta shubuha indai kun fahimci zancen da nake yi shubuha ita ce cuta ko kwayar cuta kamar ka ce wani virus ne wanda idan ya samu a kwakwalwarka ko a zuciyarka to zai lalata maka tasawuri tasawuri shine abin da kake imagine zai lalata maka tunani ya lalata maka fahimta abubuwa yadda suke ba haka zaka gan su ba wani abun barna ne sai ka gan shi kamar gaske kamar abin kamar gyara ne abinda kuma gyara ne sai ka gan shi barna gaskiya sai ta juye ta koma maka ƙarya bid'a sai ta juye sai ta koma maka sunna sunna ta juye ta koma maka bid'a to duk wannan me yake kawo su shubuha Allah ka kun gane wannan misali ita kuma abin da su gungun waɗanda ake cewa ash-shahawat wata cutar ce ko wani nau'in kamar shi ma virus din ne wanda in ya shiga kwakwalwar mutum zai sa masa sha'awar wasu abubuwa da rukuni zuwa da kuma karkata zuwa ga saban Allah zai ji yana sha'awar duniya yana sha'awar biyan bukatunsa ko na dukiya ko na farji ko na abinci yana sha'awar kallon hotuna ko na batsa da makamantansu yana sha'awar sata yana sha'awar shugabanci da kwadayi a kansa ta yadda zai iya har raba wani da ransa akan wannan harkar shugabanci duk wannan ababun me suke ba ababun tasawuri da ilimi da fahimta suke ba ababun karkata zuwa ga saban Allah to wannan su kuma su ake ce mene ash-shahawat Allah sai an gane abu na san ba yau ne kawai muka fara magana akan wannan to sai malai shi wal qur'anu shifa'un lin naw'ain shi kuma alqur'ani waraka ce magani ne ga nau'in nan guda biyu na waɗannan cututtuka yanzu in ka zauna kai tunani duk wata cuta da za ka tuno da take shafar zuciya kowace ka je ka yi tunanin ka gani ba za ta fita daga wannan ba tana zuwa za ka ga inda za ka jefa ta ko ka sa ta a shubuha ne ko ka sa ta a me a sha'awa la'allah za ka gwada ka gani ko za ka samu wata da ta fita daga cikin wannan guda biyu duk abin da zai lalata maka fahimta da imani a gefen me yake shubuha duk abin da zai lalata maka da'a ga Allah da ya sa maka son saban Allah shi kuma a gefen sha'awa yake to kowace akwai inda za ta shiga maganin ta kuma yana cikin alqur'ani ba a asibiti yake ba ba a gun likita yake ba likitan wannan shine wahayi fa fihi a cikin alqur'ani min albayyinati wal barahin alqat'iyyati ma yubayyinu alhaqqa min albatil a cikin alqur'ani akwai hujjoji manya manya da burhani burhani yankakku waɗanda babu kokonto a kansu in ce bayyinat dama hujjoji waɗanda suke sun fi ƙarfin a ce sai an sha wahala wajen bayyana maka su a bayyana suke ma yubayyinu alhaqqa akwai abin da zai bayyana maka gaskiya daga ƙarya ya tantance maka su ya fayyace ka gane idan har kana samun wani lokaci ka kasa iya bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya to baka da lafiya rashin lafiyarka kuma na shubuha ne amma qur'ani da zaka karanta shi to duk abinda za a fahimta na gaskiya yana cikin sa shi yasa kullum malamai suke kiran mutane musulmi mu mai da hankali wajen karanta alqur'ani da fahimtar sa in dai kana karanta alqur'ani kana fahimta to insha Allah ta'ala Allah zai maka maganin duk wani kokonto da kake da shi akan wannan addini na farko ka gaskata cewa wannan magana ta Allah ce babu ƙarya a cikin ta kuma ba dabara ake maka dan a batar da kai ba duk wani littafi zaka iya samun dabarar da za a kai ka wani wuri ba inda kake so ba ba inda zai amfane ka ba amma littafin da Allah madaukaki ya rubuta domin fahimtar ka to babu abin da zai cuce ka a cikin sa ka samu wannan yaqini ka gamsu da shi akwai lokacin da kana karanta littafi kana tsoro ko wani littafin da wani ya rubuta kana karanta amma kana tsoron ka bata haka ne ko ba haka ba to ka cire wannan abun a zuciyarka dangane da Qur'ani wannan shine janibin imanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kiran mutane su aje shi su cire wani hajizi dake tsakaninsu da Al-Qur'ani su samu nutsuwa da gamsuwa cewa gida suka zo ba a daji suke ba kuma sannan wurin da ake son su suka zo ba wurin da ba a son su ba in ka nutsu ka karba Al-Qur'ani kuma duk abin da yazo cikin ka ka yarda da shi to zaka ga kai maganin shi ba matsalar da take faruwa shine mutane da yawa imaninsu da Al-Qur'ani imani ne safahi ko sa safahi sama sama superficial imani akwai wani abin da Qur'anin zai faɗa ka ji wani yana da kokonto a kansa gashi musulmi ne sai ka ji yana tunanin ko dai ya ce wannan maganar ba ta dace da zamanin yanzu ba amma kuma yana tsoron ya faɗi haka saboda ya san Allah ne ya faɗa amma shi din yaqinin ya yarda da hakan fa babu shi a zuciyarsa to mai irin wannan ba zai samu maganin shubuha da yake so a zuciyarsa a cire masa ita ba saboda bai sallama wa Qur'anin ba yana ganin akwai wani bangare na Al-Qur'anin nan da ya kamata a duba shi bai yarda da cewa da harufansa da ma'anoninsa da kalmominsa baki daya daga Allah suke ba ko kuma bai san girman Allah din ba mai maganar da take cikin Al-Qur'ani amma in ka samu wannan ai kamar maganar da zaka ji masu magani suna faɗi ne wani lokaci wannan maganin zan baka shi amma fa in baka yarda yana yi ba ba zai ma aiki ba ana faɗin wannan ko ba a faɗi to haka Al-Qur'ani ka yarda da shi zaka samu maganin dukkan waraka dukkan cutar da take damun ka a zuci in ku kana da kokonto a kansa shi kansa to ba abin da zai maka ne amfani shi yasa Allah madauki yake cewa wa nunazzilu min alquran ma huwa shifaa'u wa rahmatu lil mu'minin sai ce mene wa la yazidu al kafirin kanji ba wa la yazidu al zalimin kai ba kafirin wa la yazidu al zalimin illa khasara amma al zalimai ba zai kara musu komai ba sai hasara kunga al zalimin saboda su ba su karbe shi ba da sun karbe shi da ya kara musu me imani da ya ba su kuma waraka daga abin da ke damun su na zuciya Allah sa ku gane wannan don haka in kana da matsala da Al-Qur'ani kai kokari ka shirya da Al-Qur'ani ya zama ka gamsu 100% babu wani abu na kokonto dangane da shi to shine zai maka amfani in kuwa kana cikin wadanda za su siffantu da zalunci wala yazidu adh-dhalimina adh-dhalimina al-mushrikin ko ba haka bane yawa to ba zai kara musu komai ba sai hasara da tabewa da lalacewa Allah ta miki mu akan fahimtar haka sannan malamin ya ci gaba yake cewa fatazulu amradu shubahi al-mufsidati lil-ilmi wat-tasawwuri wal-idraki don haka ta hanyar al-Qur'ani da waɗannan hujjojin da yazo da su qat'iyya wanda za su bayyana gaskiya da ban ƙarya da ban to cututtukan shubha za su gushe cututtukan shubha din nan waɗanda suke bata su lalata ilimi su lalata fahimta su lalata riskarka ga abu za su lalata maka yadda kake tunani shine tasawuri yadda kake ganin abubuwa sai su lalata maka shi irin yadda inda ba kuma ta ba kamar wani bayanin a baya irin yadda dan adam saboda lalacewar fitra abu mummuna sai ya zo ya ji shi mai dadi amma wannan zancen Allah yawa to irin wannan haka sai ka ga cewa gaskiya baka gane ta ba baka fahimce ta ba bata bayyana gare ka ba shi yasa jiya dan tambihin da muka yi na ishara zuwa ga wani abu la'alla bai fita sosai ba. Akwai mutane da yawa ahlus sunna ne su sunan su ahlus sunna kuma suna mu'amala da sunna da ahlus sunna min haifil ism wa min haifil asl ta bangaren asali, amma ba kowa za ka kawo shi ya kare maka aqidun ahlus sunna ba. Wasu ma masu ilmantarwa ne, masu karantarwa ne, wasu kuma masu halatta karatu ne haka, wani ma baya zuwa bai san komai ba, kawai yana zuwa masallaci ana sallah da shi. Amma ka dora masa aqidu ahlus sunna ya kare maka su da dalili, wannan ɗan kaɗan ne. Haka ne ko ba haka bane? Me ya jawo wannan rashin karatu da rashin mai da hankali, da kuma akwai raunin yaƙini akan wasu matsaloli ɗin? Raunin yaƙinin kuma sababinsa rashin karatun ne, wani abun ya yadda da shi sama-sama, amma da za a tare shi ba zai iya karewa ba. Me ya dalili kuma ya zauna bai damu ba? Akwai mutum yana da matsala akan wani abu amma bai damu ya je bincika ba, baya tambaya, sai ran da ta ritsa da shi da zai haɗu da wani kasurgumin mai bid'a ya zaunar da shi meye kaza, sai ya rasa yadda za a yi, kuma sai ya dawo yana ganin laifin sunnar, yana ganin kamar matsalar a nan take. Kila dama malamai sun kasa bayanin wannan, shi kuma shi ne kasa ganewa saboda bai damu da ya yi karatu ba. An fahimci wani abu? Shi yasa dama daga cikin matsalolin da suke damun mutane, malamai suke cewa kada ka jefa kanka tattaunawa da mai bid'a a matsalolin da baka fahimce su yadda ya kamata ba. Wani lokaci saboda ƙarfin yaddarka da abin da ka yadda da shi, sai ka ga kamar duk wani mai bid'a a duniya za ka iya tarasa. Muna samun ainihin wannan abu? Amma sai an zo ƙasa sosai, an zo a yi abin da ake ce ma a zube banƙwariya, sai ka ga abin ba haka ba ne, ba yadda kake tsammani ba ne. Wani abu saboda rashin karatun akwai ishubuhar wata ƙanƙanuwa ce, kuma amsarta mai sauƙi ce, amma saboda baka karatu ba, baka santa ba, sai ta rikita ka, kuma sai ta jawo maka wasu manya-manyan shubuhohi saboda iliminka an ɓata maka shi saboda shubuha, saboda rashin fahimta, saboda kokonto, sannan tasawurinka yadda kake tunani duk an gurɓata maka shi. Haka nan yadda kake fahimtar abubuwa ba daidai kake fahimta ba, don me ka yi nisa da inda ya kamata ka samu magani? Baka karatun Alkur'ani, baka karanta tafsiransa, baka zuwa inda za a yi maka maganin waɗannan abubuwa. Don haka ya ɗan uwa, kowa daga cikin mu wajibi ya zama mai ilimin kansa, mai fahimtar kansa, kuma sannan yana da yaƙini akan abin da yake yi. An fahimci wannan abu? Allah ya taimake mu akan samun yaƙini. Bi haythu yara al-ashya'a ala ma hiya alayhi, idan ya samu maganin waɗannan shubuhohi, to zai riƙa ganin al'amura bisa yadda suke a haƙiƙaninsu. Walaysa tahta adimi sama'i, babu wani abu ƙarƙashin rufin nan na sama. Wannan sama da kuke gani shine adimi sama, rufin sama. Babu wani abu tahta adimi sama'i, ko in ce laysa tahta adimi sama'i kitabu, babu wani littafi ƙasan wannan saman da muke gani, wanda yake akwai shi. Abin da ke nufi dai, duk duniya babu wani littafi mutazamminun lil barahini wal ayati, wanda ya kunshi hujjoji da ayoyi, alal matalibil aliya, akan manya-manyan kuma madaukakan abubuwan bukata, abubuwan nema, abubuwan da ake nema wanda suka fi komai muhimmanci. Shine ya kawo misalai, ya kawo sharfa din nan, yace min tauhidi kamar tauhidi, minnan nan kamar tamthili yake so ya bayar, yani mithlu tauhidi kamar tauhidi, wa ithbati sifati da tabbatar da siffofi ga Allah, wa ithbatul ma'adi da tabbatar da komawa ga Allah, ma'ana ranar ƙarshe, wan nubuwati da kuma manzancin da annabcin annabawa, wa raddin nihali da mai da martani ga annihalil batila, addinai na ƙarya, wal ara'il fasida da kuma ra'ayoyi na ɓarna. To a ƙarƙashin wannan sama, a cikin wannan ƙasar da ɗan adam yake rayuwa, babu wani littafi da yake maka maganin waɗannan abubuwa, sannan ya bayyana maka hujjoji dangane da wannan, mithlul Qur'ani, kamar alqur'ani mana duk littafin da za ka karanta a duniya in dai yana magana ne akan waɗannan me yasa ya kira su al-matalib al-aliya zai mai da mu zuwa darasin mu na jiya al-matalib al-aliya abubuwan da su ne sama da komai duk wani abu da kake so to a kasan waɗannan suke ka san tauhidi shine ka yarda da cewa Allah shi kadai shi ya cancanta abauta masa kai imani da wannan bisa yaqini babu kokonto kuma a aikace ka aikata haka tauhidin ka na uluhiyya ka tabbatar da shi kada ka dauki wani nau'i na bauta ka bai wani wanda ba Allah ba kuma duk abin da Allah ya bada labari akan kansa kada a samu kokonto a zuciyarka dangane da shi Allah ya fada to gaskiya ya fada Allah ya fada kalmar da ya fada ita ce daidai kar kai tunanin cewa akwai wata magana da Allah ya fada taka ta fita Allah zama daidai to kana da matsala baka gane Allah ba baka gane Qur'ani in Allah ya ce yana sama ga maganar a cikin Al-Qur'ani in ka ji a zuciyarka baka yarda ba to kana da matsala da Qur'ani kana da matsala da Allah zaka baka da yaqini kar kai amfani da wani ilimi daban naka wanda ba a Qur'ani ka samo shi ba ka rusa abin da ke cikin Al-Qur'ani ko ka fahimta ko baka fahimta ba sallama ka mika wuya wallazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu limadha ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا بدون شك وبدون تفريق هكذا ما قال نشبها وأن نسكي أكوي كركتا أزكا تنسو سيسلك أبو بواندا معنون ينسو بأبي نسكي سيسيبا سنة نيمان واني أبو su ko waɗanda suke matabbata a ilimi sallamawa Allah suke sai ya Allah wannan zancen naka ko mun gane ko bamu gane ba daga gare ka yake mun yarda to me wannan shine mai samun waraka ta cututtukan zuciyarsa amma duk mutumin da bai yarda da Qur'ani a irin wannan matsayin ba to kullum yana tare da kokonto shi yasa malamai suka ce duk wani dan bid'a duk ilimin sa to akwai kokonto a zuciyarsa kodai akwai wani bangare da bai sallama wa Allah ba akwai wani bangare da bai yarda da maganar manzon Allah ce gaskiya ba yana ganin tasa tafi ko lafazin sa yafi na Allah dacewa anan shi yasa Allah zai faɗi wani abu a Qur'ani sai ka ji wani ya ce wannan dole ne a yi mata tawili wannan maganar kaza da kaza da kaza ba a ƙarƙashin wannan bane har wani zai ce ya karanta Al-Qur'ani har ya ce maka aiki da zahirin Al-Qur'ani kafirci ne a kun taɓa jin wannan mun sha faɗar wannan ina jin lokacin tafsiri wai al-akhdhu bi zawahirin nususi kufrun ko yu'addi ila al-kufr riko da zahirin Al-Qur'ani wai kafirci ne ko kuma zai iya kaiwa zuwa ga kafirci babu mai faɗin wannan sai wanda yake bai yarda da Al-Qur'ani domin lazimin wannan maganar ita ce a cikin al-kusan lazimi ai abin da yake nufi ma'ana abin da yake tilas zai biyo bayan wannan maganar shine ashe kenan al-qur'ani mustamilun ala batil ko ma'ana qur'ani kenan ya kunshi wani abin da yake ƙarya ne ko barna ne to wanda ko yarda da wannan ai kaga bai yarda da Al-Qur'ani ba ban sani ko kun gane me ake nufi yawa al-akhdhu bi-dhahir wannan shine asali riko da zahirin Al-Qur'ani da zahirin maganar manzon Allah sama shine asali a addini kamar da al-Imam Shafi'i ya ambata cewa wajibi ne mutum ya rike zahiri in kuma zahirin nan yana da ma'anoni fiye da daya Al-Imam Shafi'i yace to abinda yafi ma'anar da tafi kusa da zahiri lafazin zahiri ita ce wajibi mutum ya rike sawa'un wannan ababin aqida ko ababin fiqh ina jira al-Hamis ne muka yi magana akan wannan a darasin Umdatul Ahkam akwai wata matsala da take damun mutane a zamanin yanzu waɗanda suka karanta wasu abubuwa daban ko kuma suna da wasu manufofi daban a rayuwa a yanzu suna ganin cewa zahirin alkur'anin da zahirin sunna din nan makale musu shine ya jawo matsaloli ya kamata a maida hankali kan maqasidish shari'a in mutum ya fahimci kamar da su masu wannan guluwi a wannan babu kullun a cikin abubuwan ana buƙatar me akwai tarafain qayb kai kuma abin da kake so ake buƙata daga gare ka a gare ka shine me ka tsaya tsakiya akwai wasu sun baiwa nassoshi zahiri sun yi watsi da ma'ana ba ruwansu da zancen ma'ana sai nassoshi zahiri irin su ƴan mazhabar zahiriya ko Dawud bin Ali az-Zahiri su Ibn Hazm da sauransu da masu bin irin ra'ayi irin nasu wannan shi ma guluwi ne akwai kuma wasu sun baiwa ma'anonin wani nau'i na kadasa suka yi watsi da lafuzzan Qur'ani da Sunna ko in ce suna fifita ma'anoni sama da lafazin alkur'ani da sunna wannan shi ma menene guluwi ne inda tsakiya take nan ne daidai shine a girmama lafuzza duk abinda Allah ya faɗa duk abinda ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to anan gaskiya take abinda ya bayyana na zahiri kuma amma kar ai watsi da ma'ana akwai abinda za a fahimce shi ta bangaren ma'ana tilas ne ai amfani da shi الإمام الشاطبي بيان وانا أتشيلي تافن الموافقات بعليك سامبا أتشكون الموافقات يتي وسو سن بيبي تنصوشي سمد معنا سكي واتئيد معنا فصاروا ينظرون إلى الشريعة بالنصوص المجردة سكي واتئيد معنا معنوني وسكما سن لكي معنونين مجردين سكي واتئيد نصوصي sai zama suna kallon shari'an ne ta hanyoyin ma'ana ba ta hanyar nassi ba to sai a samu abin nan baraka wannan abin da ya kawo ni cikin wannan zancen ba waccan matsalar bace ta maganar riko da zahiri a'a abin da yake so mu dawo kansa shine duk abin da Allah ya faɗa wallahi babu kuskure a cikin sa kuma ba za ka zama batacce ba dan kai riko da zahirin sa kada ka taba tsammanin Allah ya ce ar-rahmanu 'alal 'arshi istawa sai ka yadda da wannan lafazin Allah madaukaki mai rahama yana saman al'arshi wannan shine abin da ake nufi da istawa ya daidaita ba ana nufin wani zama ko kwanciya ko makamancin wani ma'ana yana saman al'arshin sa yaya kai baka ce yaya yake ba to amma kai kokari kai watsi da wannan lafazin ka ce ba za a ce yana sama ba to matsala ce ƙaryata Allah ce kai kokari ka kiyaye wannan lamarin kar ka fada cikin sa duk abin da Allah ya faɗi zahirin sa to ko yana da wata ma'ana wadda ba zahirin ba to riko da zahirin ba bata bane ka fahimci wannan zancen yau ba za ka bata ba in kai riko da zahirin maganar alqur'ani amma za ka bata in ka kawo ta a wilinka da tunaninka da tunanin wani mutumi daban wanda zai koma ya lalata nassi akun san ka'ida da malamai suke ambatawa cewa kullu istinbati كل استنباط يعود على اصل النص بالابطال فهو باطل duk wani istinbati da za a kwakwalo shi a ciro shi wanda zai koma ya ruguza maka asalin nassi to wannan batil ne ma'ana shi yasa duk abin da zaka fahimto ka fahimto within wannan nassi din da yake magana kar ka fita daga nassi wannan baya nufin ba a fahimtar wani abu wajibi ne dama a fahimta domin shi yasa ake samun masail istihadiyya masail istihadiyya yajuzu al-ikhtilafu fiha ya halatta dama a saba wannan ya fahimci kaza wannan ya fahimci kaza amma kada fahimtar ta kawo bata nassin asalin sa a ce wannan fahimtar ta ruguza nassin ko ba a buƙatar nassin ita ce asali kamar yanzu masu irin wannan abin da nake ishara zuwa gare shi na masu ilmin maqasid shari'a wasu a zamanance wasu ƴan boko suna nan sun makalkalewa harkar maqasid shari'a sun dauka nan ne asalin addini za su iya cewa a zamanin yanzu ba ma buƙatar hijabin nan tunda an matsa mana akai to tunda maqasid shari'a shine a zauna lafiya to a aje magana hijabi misali kaga wannan ba magana maqasid shari'a bane wannan wani abu ne daban to irin misalin nake nufi kenan akwai kuma irin waɗannan abubuwa daban-daban amma a asali da usulul fiqh da maqasid shari'a manyan ilmomi ne da dole ba zai yi ka fahimci addini ba ma ba su an banje wannan to ba su nake suka ba amma asalin yadda ake istighlalun su a rusa zahirin nassi wannan shine magana da muke yawa in kana son ka samu zaman lafiya to zahirin nassi da alqur'ani da sunna su zama suna da girma a gunka sama da wani abu muddin magana ta inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuskure wajen tabbakata yafi sauki akan kai kuskure wajen yadda da ita Allah kan kun gane wannan misalin Qur'ani babu wani littafi kamar Al-Qur'ani wajen waɗannan abubuwa fa innahu kafilun bidhalika kullihi domin Al-Qur'ani ya dauki nauyin waɗannan abun gaba ɗayan su duk abin da ake so a samu na al-matalibul aliya din nan a gyaru addinin mutum yayi kyau tunaninsa ya zama daidai ya yadda da Allah ya yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sakon annabawa gaskiya ne kuma in yana son yayi raddi ga addinan da ba daidai ba ko kungiyoyin da ba daidai ba to ba shi da littafin da zai taimaka masa sai Al-Qur'ani an gane wannan shi ma insha Allah haka mutumin da zai tafi ya mai da raddi akan yan bid'a ya mai da raddi akan masu addinai addinai daban-daban wanda ba musulunci ba in dai kana so ka shiga cikin raddi ga addinai kamar dirasar abin da ake cewa comparative religion zaka shiga wannan babin zaka rika wa'azi akan kristanci dan kristoci su zama musulmi zaka rika magana da mutanen da suke kan addinin hindu mutanen suke kan addinin daban-daban da addinai yahudawa da sauransu to wajibinka ka shigo wannan babin ta hanyar alqur'ani in baka fahimci alqur'ani ba za ka rusa taka fahimtar ta asali kuma ba za ka iya rusa abinda waɗancan suke kai ba amma ka fahimto ta alqur'ani shi yasa in ka karanta littafin aljawabus sahih liman baddala dinal masih kullu ina ga muku shi dangane da abinda ya shafi munakasha ga wasu addini ka ga da malam ibn taymiya yayi amfani da nassoshin alqur'ani gashi fa nassin alqur'ani ne amma da shi yayi raddi ga yahudu ga nasara musamman a wannan babi yasa saboda fahimtar alqur'anin da yadda da shi sannan kuma da wasu abubuwa na littattafansu da za a iya kafa musu hujja da su duka bai kai karfin fahimtar daga alqur'ani wannan dai duka karfafa wacce magana ne sannan ka yadda cewa shi alqur'ani mutadamminun lahu ya kunshi wannan magani din ala atammil wujuhi wa ahsaniha bisa fuska mafi kammala mafi kyau wa aqrabuha ila alquli kuma yafi kusa da hankali wadanda suke tsammanin akwai sabani tsakanin qur'ani da hankali sai a ce ai wannan ayar ta saba wa hankali Allah ka ji suna fadin wannan ko kuma wannan hadisin ya saba wa hankali to rashin sanin hankalin ne ko kuma hankalin nasu marar hankali ne da hankali mai hankali ne da hankali lafiyayye ne to ba zai taba cewa alqur'ani akwai kuskure ba ko a ce shi yafi Allah sanin lafazin da ya amfani za a yi amfani da shi wannan mutumin bai bashi da hankali mai hankali zai yadda da lafazin da Allah ya amfani da shi ne lafzan wa ma'ana ba zai rushe na Allah hakanan zai duba girman da mai mai fadin ne ko ya duba girman mai wannan magana waye shi mahalicci ne ya duba girman mai wannan magana manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam in azancen larabci ne duk duniya ba wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya larabci in fasaha ce haka in balaga ce haka duk abin da ake so a fada na wata ma'ana in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fade shi to karka go kana cewa wannan maganar ai ba zai yi ai aiki da ita ba ai ba ta dace ba a'a zaka fada cikin wata babbar shubuha wani babban rikici da ba zaka iya fita ba ka gaskata Allah ka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine zaman ka lafiya wa afsahuha bayana kuma a cikin fuskoki babu wanda ya kai fasaha irin ta alqur'ani wajen bayani babu wani bayani da zaka same shi da yafi alqur'ani kyau duk zalakar mutum duk iyayin mutum da kadifirinsa ba zai yi magana da tafi alqur'ani kyau da fidda hujja ba shine abin da ake nufi sannan kuma fa huwa shifa'u alal haqiqati min adwa'i shubhi washukuki shine magani na haqiqa da zai maka maganin shubuha da kokonto duk wani kokonto da ke da shi me ya kokonto kokonto shi ne shakka ko to shakkar ai larabci ne shine kuma fasara sa shine kokonto a istilahin an ce kokonto shine istiwa'u tarafain wasu abubuwa ne sai su daidaita ka kasa rinjayen da dai akan daya wannan shine kokonto ka kasa cewa abu kaza shine sama da daidai karar raba shi yasa ake nema maganin mai wasu wasi ma a wannan layin yake ka kasa tsayawa gu daya to duk abu waɗannan matsalolin kamar yake faɗi dazu da munafinci da shakka da waswasi duk waɗannan alayin shubuha suke domin suna sanya maka wata yana da za ta hana ka karanta su hana ka fahimtar hakikanin abin da Allah yake faɗi ko ba haka bane to a Qur'ani zaka samu maganin shubuharka a Qur'ani zaka samu maganin kokontanka walakin zalika sai dai kuma wannan mawqufun ala fahmihi yawa wa ma'rifatil muradi minhu ma'ana wannan samun maganin qur'ani ya maka maganin shubha qur'ani ya maka maganin shakka to ba zai yiwu ba sai ka fahimce shi ka fahimci manufar qur'ani din me Allah yake cewa a cikin alqur'ani sai ka gane ta in ka gane ta to bi iznillahi ta'ala ba kai ba wani abu mai suna kokonto ka gwada ka gani wannan zaka iya gwada amfanin ka ne duk abin da ke zuciyarka na kokonto ko ma ka fahimci alqur'ani yadda ya kamata me yasa kake ganin malamai irin su Ibn Taymiyyah da ake fada ko irin su a zamanin yanzu irin su malam Shinkiti da ya rasu in suna magana dangane da wani abu na qur'ani suna istidlali sai ka ji kamar cewa ayar aka ba su su yi amfani da ta a wannan wuri ko ba haka bane sau da yawa saboda suna hango abin da suke fada ne daga nassin suke intilaki na sha fadar wannan magana in ka fahimce ta ma'ana aqidunsu asalin aqidar ana samu ta ne daga alqur'ani fahim qur'anin aka karanta aka fahimce shi aka ga abin da Allah yake so ya fada aka gane haka to sai aka yadda da wannan ma'anar aka istinbatin ta daga cikin alqur'ani shi yasa an sun fada sun ce aqidar mu ita ce kaza daga an ce dalili sai kaga sun kawo ayar kuma ayar ta fadi nafsin abin da suka fada a cikin bayanin aqidar su dan me yarda da abin da kuma fahimtar abin shine yake kawo ga haka amma wanda yake zuwa yawo a wajen alqur'ani a wajen hadisi yaje gun wani mai falsafa mai ilmul kalami mai wani zaurance mai iya zance mai zalaka ya samo abin da ya saba wa alqur'ani sannan yazo ya ce qur'anin zai taimaka masa wajen fahimtar wannan shi yasa kake ganin yake ta shan wahala kamar da zamu zo mu ji akan zammin ilmul kalam insha Allah zamu magana akan saboda malam din ya shigo cikin wannan babi din su kan wannan abin da ake ce mai ilmul kalami yadda wasu suka shige shi sun dauka anan ake samun maganin kokonto suka rikice su ba su samu wannan din ba kuma ba su samu wancan ba sun tafi su yi raddi ga yan falsafa kamar da Ibn Taymiyyah yake faɗi la lil islami nasaru wa la lil falsafati kasaru su ba su rubuta yan falsafan ba kuma ba su taimaka wa addinin musulunci ba masu ilmi kalami kenan tantal bataiti ko suka bata su ba nan ba to wannan duka saboda watsi da alqur'ani da hujjojin alqur'ani da rashin fahimtar alqur'ani duk mutumin da ya fahimci alqur'ani to hatta dalilan hankali din zai same su a cikin alqur'ani kuma ko yadda da wannan ba a cikin alqur'ani akwai dalilan hankali ko babu akwai in dai ka fahimta zaka gane cewa hatta hankalin zaka iya amfani da shi ta hanyar fahimtar alqur'ani in ko ka rabu da qur'anin ka tafi gun hankali to hankali ba zai baka ma'anar qur'ani ba sai dai qur'ani zai baka ma'ana ta hankali dan haka in kana son gata shi ne ka koma ina qur'ani wannan kenan sannan malam yace faman razaqahu Allahu zalika duk mutumin da Allah ya hore masa wannan magunguna da maganin shubha da kokonto din absara al-haqqa wal-batila iyanan bi qalbihi zai ga gaskiya zai ga bata kurukur da zuciyarsa zai gani a zuci zai gane yana ganin abu zai ce wannan ƙarya ce yana ganin abu zai ce wannan gaskiya ce saboda me yaqinin da yake da shi yanzu duk wanda zai kawo maka maganar misali zan ba da misali ɗaya ne yace ga wani mutumi ana cewa ya san abubuwan da za su faru gobe me yaqini da alqur'ani ana gaya masa labarin ba zai bincika ba yace wannan ƙarya ne ko ba haka bane wanda kuma ba shi da yaqini zai ce bari mu ga mutumin ina yake ya yake me yake cewa to bari a gwada shi a gani me ya faɗa to bari mu jira goben mu gani abin da ya faɗa zai faru to wannan mutumin yana da matsala shi yasa har ya bari ya kwana guda yana jiran gobe ta zo sannan ya ga yaqininsa an fahimci wannan abu in ko me yaqini ne da alqur'ani ana gaya masa zance saboda yana da usul da ba sa sabawa cewa la ya'lamu al-ghaiba illa Allah ana kawo maka wani ya ce ana ce maka ya san gaibi take ka ce wannan zance ƙarya ne saboda yaqininka da maganar Allah cewa ita ce gaskiya ba wata dabara da za a yi maka an fahimci wannan abu misali ne kawai faman razaqa Allah dhalika absara al-haqq wal-batila iyanan bi qalbi kama yara al-layla wan-nahar irin yadda yake ganin dare ya ga yini ai kage zai ba mai kokonto a cikin mu nan cewa yanzu safiya muke ko wanda zai ce maka har yanzu a cikin dare muke yana da matsala ko makaho ne ko dindimi ne da shi ko makamancin wannan akwai matsala dai a fahimtar sa yawa amma to yadda kake ganin dare a matsayin dare kaga yini a matsayin yini to haka gaskiya za ta bayyana gare ka ƙarya ma za ta bayyana ka gane ta wa alima anna ma adahu min kutubin nas kuma ta haka zai gane cewa duk abin da ba alqur'ani ba na sauran littattafan mutane wa ara'ihim da ra'ayoyinsu wa ma'qulatihim da natijar hankalinsu tunane-tunanensu na hankali baina ulumin to ɗayan abubuwa uku ne ko hudu ko dai su zama ilmomi ne la thiqata biha ba a iya amince musu ilmomi ne da ba a iya amince musu wa inna ma hiya ara'un wa taqlidu kawai ra'ayoyi ne da biyayya ga abin da kake ka tashi a kansa ko bin iyaye da kakanni duk ra'ayin kai ba tare da ka fahimce shi ba idan mutane da yawa suna bin abubuwa saboda haka ake yi iyaye da kakanni amma in aka ce meye dalilin yi ba zai iya bayani ba ko don shi ake ce mu taqlidi ka bi mutum ba tare da sanin hujjarsa ba ba tare da sanin dalilinsa ba wa baina dhununin wasu kuma ba ma ilimi bane sunansa zanni zato ne kawai dhunun din kuma kadhiba na ƙarya zato ne na ƙarya la tughni min al-haqqi shay'a ko in wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a kamar da Allah madauki ya faɗi to ko ka samu wancan haka suke ilimi ne ko da ba zato bane to amma la thiqata fihi ba abin da za a amince bane ko kuma ya zama ba ilimi bane ma zato ne zaton kuma na ƙarya wa baina umurin ko kuma ka samu wasu al'amura sahihatin la manfa'ata lil qalbi fiha ga su suna da kyau ingantattun ra'ayoyi ne amma kuma zuciya ba za ta amfani da su ba duk a cikin falsafa da ilmin kalami akwai waɗannan abubuwan wani abun sun yi bincike sun yi kamar da wani malami yake faɗi yana cewa harkar ilimin falsafa wani ilimi ne da sai an yawo da kai a sha wahala a sha wahala sai a zo a tabbatar maka natija kana buɗe aya sai ka ta gama ta faɗi wannan natijar to shi ne wahalar da ake faɗa an wasa ƙwaƙwalwa an wasa ƙwaƙwalwa an kai ga wata natija ma'ana wani sakamako ka ɗauke shi kana murna an yi bincike an gano can kana karanta alqur'ani sai ga shi alqur'ani ya gama da wannan abin tijini ya faɗe shi bi sifa yaqiniya to zaka ga wasu ilmomi ne wanda yake la manfa'ata lil qalbi fiha wa baina ulumin abu na hudu kuma ko su zama ilmomi ne sahiha ingantattun ilmomi qad wu'iru at-tariqa ila tahsilha ko wa'aru sun wahalar da hanyar zuwa samun wannan ilimin mana ilimi ne ingantacce kamar yanzu misali ilimin tabbatar da akwai Allah na'am hanyoyin hankali akwai su da yawa a zamanin yanzu saboda raddi zuwa ga masu ra'ayin cewa babu Allah masu atheism yawa saboda wannan an fidda littattafai da yawa malamai sun rubuta akwai wani website ma akwai wani markaz a jam'iyyatul aqida jami'ar Madina, markaz ne sunansa markaz yaqin, markaz yaqin sunansa kenan. Shi kuma amfanin da yake shine raddi akan waɗannan abubuwan na zamani, na ilhadin zamanin yanzu. Ba su gama aikin sa ba dai, amma sun fara akwai abubuwan da suka sa a ciki, mutum zai fa'idanta da wani abu a ciki. Fa'idar sa shine yaƙar ilhadi na zamani, masu wannan tunanin cewa babu Allah din. An fahimci wannan, to akwai rubuce-rubuce da za su yi maka amfani. To amma a wurin masu ilmul kalam, hanyar da suka biyo ta tabbatar da wannan abun hanya ce mai wahala. Shine abin da yake nuna wa'aru at-tariqa ila tahsiliha. Wa'ar shine in an ce wuri, wa'ir shine wuri mai wahala, mai tsananin wahalar ka gane shi, mai tsananin wahalar ka bi shi. Hanyar da za ka bi kamar jeji ne wanda babu hanya, kuma akwai namun daji, akwai ƙayoyi. To ana cewa wuri ne mene? Wa'ir. To su masu wannan ilimin, ko ka samu suna da wani ilimi mai amfani, amma kuma sun sanya hanyar da za ka samu ilimin mai wahala sosai. Kamar yanzu abin hanyoyin da suke bi na tabbatar da siffofi ko tabbatar da akwai Allah ɗin, maimakon su karbi abin da Allah ya faɗa a Ƙur'ani, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, ko Allahu khaliqu kulli shay'in, da makamancin waɗannan, sai su tafi ta hanyoyin tariqatul a'rabi da tariqatul tarkibi. Hanyoyi ne da su suka fito da su, ta hanyar wannan ne wai za ka gane akwai Allah, ta hanyar kallon sauran halitta da sauran abubuwa dai waɗanda ba buƙatar ko ba mu da lokacin da za a bayyana su yanzu, la Allah sai wata munasaba din in ta samu. Almuhim dai maganar da yake shine a samu ilimin da yake mai kyau ne, amma hanyar samunsa kuma ta zama an bata ta. Wa aqalul kalama fi ithbatiha, suka tsawaita magana wajen tabbatar da waɗannan irin abubuwa, kamar abin da kullum muke faɗi na tabbatar da samuwar Allah da suke, amma ta hanyoyi waɗanda ba su ne ya kamata su bi ba. Ma'a qillati naf'iha, tare da ƙarancin amfaninsa, saboda Ƙur'ani ya mana maganin waɗannan abubuwa tuntuni. Ga hanyar fahimtar wahala, yanzu ana maka ana koyar da kai abin da ya shafi irin wannan harkar ilmin kalam da falsafa, za ka ji kai baka ganewa. Shi yasa suke cewa ilimin tauhidi ana kaiwa ga ɓata, duk wanda ya yi nisa wai zurfi a tauhidi yana ɓata, haka suke cewa. Ko dalili, saboda tauhidin a gurinsu shine wannan ilmul kalamin mai wahalar a gane shi. Ba a bi ilmi, ba a bi tauhidi na Alƙur'ani da tauhidi na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, da ba a samu wannan. Dole ne mu tsaya nan saboda lokaci, ba sani ba ko kun gane ne me nake nufi. To Allah subhanahu wa ta'ala kara mana fahimta, Allah ya sarri mana al'amura, wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.